Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da masu kula da lamura ke hange dangane da batun kasafin kuɗin bana a Najeriya da kuma dangantakar wato harkokin tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari ya kula da ƙasar China. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a jihar Taraba da kuma taka rawar gani da jihar Lagos ta yi na damawa da kowa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jiya Litinin, wani kwamitin majalisar dokokin kasar Brazil ya ba da shawara a fara shirin tsige shugabar kasar Dilma Rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa. Kwamitin ya jefa ƙuri'a 38-27 don amincewa wannan ƙudiri. Yanzu sauraye ya tura wa majalisar wakilai wannan shawara. Ana buƙatar amincewar kashi 2 daga cikin 3 na wakilan majalisar dattijai kafin a fara wannan shiri. Ana sa ran majalisar wakilai za ta jefa ƙuri'a akan wannan ƙudiri cikin mako guda. Ana zargin shugaba Dilma da laifin ɓoye dalla-dallan bayanin yadda tattalin arzikin ƙasar ya taɓarɓare domin ta sake cin zaɓe a shekara ta 2014. Magoya bayanta sun ce caje-cajen wani ɓangare ne na yi mata juyin mulki daga mataimakinta Michael Turner, wanda ya shiga ayarin masu ƙoƙarin tsige ta. To amma shi kansa mataimakin nata yana fuskantar caje-cajen cin hanci kamar shugaba Dilma. Jiya Litinin, Mr. Turner ya ce daftarin jawabin da ya yi niyyar gabatarwa idan ya gaje ta bisa kuskure aka nuna ko kuma aka gabatar wa jama'a, jawabin kuma kamar har ya zama shugaban ƙasa. To amma Mr. Tane ya ce babu wani abu a jawabin nasa da bai taɓa faɗa wa jama'a ba.
Ƙungiyar Taliban ta ce ta ƙaddamar da hare-hare lokacin bazara da take yi duk shekara a Afghanistan da ta laƙawa suna Omari Operation a wata sanarwa da ta aika wa 'yan jaridu yau Talata. Ƙungiyar ta yi alƙawarin cewa za ta kai manya-manyan hare-hare a kan sansanoni abokan gaba, za ta ƙaddamar da hare-hare ƙunar baƙin wake da kuma kashe kwamandojin abokan gaba a cibiyoyin alƙaryu. A shekara ta 2015, ƙungiyar ta yi wa jami'an tsaron Afghanistan ɓanna sosai domin ta kashe kusan mutane 6,000 ciki har da sojoji da 'yan sanda, yayin da ta raunana mutane 14,000.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shi ne kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya, bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya hambarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi ya cusa ƙasar cikin ruɗami wanda har kwanan gobe an kasa magancewa. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake nazarin nasarori da gazawar gwamnatinsa cikin shekaru 8 da ya yi yana jan ragaman mulkin Amurka a wata hira da Fox News ya yi da shi. Shugaba Obama, wanda a watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu zai kammala wa'adin mulkinsa, ya ce ranar da ta fi zamewa gwamnatinsa ranar farin ciki ita ce ranar da Majalisar Dokoki ta yi na'am da kuskurima da ya yi wa tsarin harkokin kiwon lafiya da aka laƙawa suna Obamacare. Ya ce rana mafi muni a shugabancinsa ita ce ranar da ya kai ziyara garin Newton, wani ƙaramin gari a jihar Connecticut, kwanaki 2 bayan wani ɗan bindiga ya kashe yara ƙanana 20 da malamai 6.
Daga ƙarshe, a yayin da yawancin ƙasashen duniya ke mai da hankali ga yaƙin neman zaɓen tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa da ake a nan Amurka, wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shi ne zaɓen babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko rabin 'yan takarar wannan muƙami mata ne. Daga yau Talata ɗin nan za a baiwa kowane ɗan takara minti 10 ya yi ko kuma ta yi bayani abin da ya sa ta cancanci a bata wannan muƙami a majalisar da aka kafa shekaru 72 da suka shige. Duk kuma wanda zai gaji bankin mu a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2017 to ba zai yi karancin rikice-rikice da sauran matsalolin rayuwa da zai ko kuma za ta tunkara ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarinmu bude takon daga birnin tarayya Abuja Nigeria inda ake ci gaba da tsokaci dangane da batun kasafin kudin bana. Wakili Musali Shehu Ashaka na da ci gaban bayani.
Hotunan da suka fito daga fadar shugaban Najeriya ASROC da ke nuna shugaba Buhari da mataimakinsa Professor Yemi Osunbajo sun dukufa wajen duba shafi-shafi na kasafin kudin bana na nuna sauyin salo ga wannan lamari tun dawon mulkin demokradiya. Da dai akwai kyakkyawar alaka ta rashin shakka kowane bangare, ba mamaki da tsawon lamarin bai kai haka ba, amma an ka duba ga shugaba Buhari da ke taka tsantsan kan lamuran kudi don muradin yaki da zarmiya. Hakan ba zai zama abun mamaki ba. Hakan ya zo daidai da ra'ayin dan rajin yaki da cin hanci, Comrade Abubakar Abdulsalam.
Shi hanzari bai taba haifar da abu mai kyau ba. Idan kai la'akari da lokacin da shi shugaban kasa ya gabatar da wannan kasafi na kudi a gaban majalisa, kwana biyu a ce ai kasafin ma da shugaban kasa ya kawo tabata, kwana biyu a ce ai an shigo da wani abu a ciki wanda ba lokacin da aka kawo ta ba a ganta a ciki ba. To ai ina ganin duk mutumin da yake da hankali, to dole idan an dawo maka da ita, ka zauna kuma ka sake dubawa abinda ka kai din, shi akai aiki akai aka dawo maka shi, ko kuma an je ai mata kuma wani gyara an sa son zuciya a ciki, tunda tun abun ba a je ko ina ba a can din an ce ta bata, a'a gobe an ga wani abu a ciki daban. Kasancewan shugaban kasa in ya ce sai ya zauna ya duba kuma kafin ya sa mata hannu idan har ta yi daidai da abun da ya kai, wannan yayi aiki da hankali da kuma ilimi a ciki.
Tini dai mai taimaka ma shugaban kan majalisar wakilai Kawu Sumaila yace shugaban zai duba kasafin a tsanake dan daukar matakin da ya dace.
Alhamdulillah kaga ai sai an bincika tukuna an gani daga nan zuwa dan kankanin lokaci mu ga me aka yi daga nan kuma in Allah ya so ya yarda a ga duniya ga halin da ake ciki. Ba da dadewa ba za a yi a gama. In Allah ya so ya da dukkanin ministoci za su fara dubawa su ga gyare-gyaren da aka yi da kuma yanda za a aiwatar da kasafin kudin, ba mu so mu dora akan ƙarya ne.
Mai zai faru bayan dawowar shugaban daga ziyara aiki zuwa kasar China? Shin za a kammala batun kasafin don fara aiki da shi ko za a gyara wasu sassa? Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Haka yake, to har yanzu dangane da batun kasafin kuɗi da kuma tattalin arziki a Najeriya, Yariman Muri Isa Tafida wanda kuma tsohon akanta ne ya yi tsokaci dangane da sukar matakin da wa shugaba Buhari ya ɗauka da nufin farfaɗo da tattalin arziki, kamar yadda za ku ji a wannan hira da suka yi da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya.
Daga bajet da aka yi na bana, triliyon biyu duka na kuɗin ana sarrafa bashi ne na cikin gida, ba bashin ƙasan waje ba. Ko bari in gaya maka, duk ƙasan duniya yana zuwa China karɓan bashi. Amerika bashin tsakaninsu triliyon huɗu na dola. Kuma idan China ta bawa Najeriya bashin biliyon goma ko biliyon ɗari ko biliyon ɗari biyu, ba wai za ta kawo kuɗi ne muraranta danƙa a Najeriya ba, a'a za ta zo da sanannu da kayan da ta ƙera, kuma a farashin da yake babu mai baka wannan farashi duk duniya. Su zo su sarrafa wannan abin da suka ƙera, su karantar da mutanen ƙasanku yadda za a ci gaba da riƙe shi. Don na ji wani wanda bai fahimci tattalin arziki ba, yana cewa mun sami kuɗaɗe biliyon ɗari, a biliyon ɗari biyu, biliyon ɗari uku. Yes, mun sami wannan kuɗi, amma kuɗin nan suna nan cash ne a hannunmu. Duk abin da za mu saya dole mu je mu biya wani ya zo ya mana. To ba wanda za mu biya ya mana fiye da China.
Ba Alhaji sai kana maganar kamar barazanar da shi wannan babban lawyer Femi Falana yake kenan, cewa kusan zai kai ma gwamnatin ƙara kan waɗannan kuɗaɗe da kwato daga waɗanda ake zargi da sata.
Ai Femi Falana abokina ne, mun yi national conference da shi, yana faɗa daidai iyakan sanensa. Lawyer bai san tattalin arziki ba, lawyer bai san yadda ake zuba jari ba, lawyer bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba. To idan shugaban kasa ya karbi bashi, wannan bashin yana da abin da Bature yake kira multiplier effect. Abu ne da zaka karba guda ɗaya ka kafa, yana da reshe ɗari na zaburar da mutane su yunkuro su rika yin abubuwa iri-iri. Idan yau an sarrafa hanyar dogo daga Lagos ya zo Calabar, daga Calabar ya wuce Jalingo ya tafi Maiduguri, Gashuwa, Kano, ya sake yankewa Ilori har ya koma Lagos. Ni mai kiwon shanu, ba wanda ya fi ni farin ciki, don zan je Maiduguri in ɗebi shanuna wanda nake biyan trailer 300,000 a saniya 30 in zuba a taragu saniya 500 ka biya bai wuce 30 din ba ya kai maka Lagos a yadda suka bari a gonan ka haka jikin su zai je a inda gaje ba za su lalace ba
kuma wasu suna cewa kayayyakin China ba su da inganci kuma wataƙila da in ana son irin wannan aiki da za a hada kai da kasashen Turai ne da zafi
don Allah lokacin da aka fara sai da kwadoni a arewa ya ake kiran su ba ijebu ne suke yin su China idan ka je wajen ana yin abu a tsari uku akwai tsari na America American standard akwai tsari na Euro European standard sannan akwai yadda kake so idan ka je China kace a maka abu yadda kake so to in ka dauka ka kawo kasan ku ba za ka bile min China ba
Haka yake to a jihar Taraba kuwa jam'iyyar adawa ta APC ce ke korafin cewa ana nuna ma waɗanda ba 'yan asalin jihar ba wariya zargin da gwamnatin jihar ta musanta ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton.
Da yake makarantu ta kadar bayan taron da suka fitar, shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji Hassan Jikardo ya ce za su ci gaba da sa ido ga gwamnatin jihar a lokacin da ta yi ba daidai ba.
Duk wani ɗan Najeriya yana da 'yanci ya yi tafiyansa ya mallaki dukiya ya zauna kuma inda ya ga dama. Abin bakin ciki ne, abin mamaki ne, kamar yadda kundin tsarin Najeriya ya ba mu dama, ya ba kowa dama, ba wai muna yadda cewa wa'yansu mutane 'yan ɓata gari su shigo Taraba ba ne. Amma kowane mutum a bashi haƙƙinsa, babu ƙasar da ta taɓa ci gaba face sai baki sun shigo ke din nan ba daidai bane kuma muna kiran ga shugaban ƙasa da sauran mutanenmu su sa baki su tabbatar cewa kowa an bashi yawon walaya ta shi inda ya ga dama inda yake so ya zauna kuma inda yake so ya mallaki kuma abin da ya saba wanda bai saba wa ka'ida ba kuma muna tabbatar muku cewa jihar Taraba mun cinci kanmu a cikin wani hali ne waɗanda ba su san yadda za su gudanar da mulki ba muna tabbatar ko duk lokacin da suka yi wani abin da ba da muna tabbatar musu mu za mu kalubalance su ba za mu bari ba saboda me saboda haƙƙin mutane na kanmu
to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da talakawa kuma ke kokawa game da halin kuncin rayuwar da ake fama da shi a ƙasar batun da shugabannin jam'iyyar APC ke cewa dole ne a hada da hakuri
bai yiwa ka gina gida a rana guda ka kare gidan amma in ka ce rusawa ne zaka rusa a cikin dan kankanin lokaci kasan nan mun shiga wahala mun shiga hali na kangi shekara 16 a karkashin jam'iyyar PDP yau an wayi gari kasar shekara guda ga irin nasarorin da shugaba Buhari ya samu a kasan nan saboda haka muna kira ga yan uwanmu mu ilmantar da su mu ilmantar da magoya bayan mu kada su yadda wasu su rude su
kuma dai shugabannin matasa na jami'ar APC fa baban su a baya ba wajen wannan taro da jami'ar ta kira
sunana Alhaji Abdullahi Ade state youth leader na APC na jihar Taraba wannan taro da muka yi idan ka duba yau da PDP a Taraba kam jikin su ya mutu don ka duba irin taron ka duba yadda aka ba masaka sun ke a plaza namu ka duba yadda jama'a suka taru wannan ya nuna cewa jami'ar APC jami'a ne da talakawa riya da jihar Taraba gabaɗaya suna support APC duba zaka ga taron namu yau ya hada hadda mutane SDP
to sai dai kuma mutanen da ya maida gwamnatin jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya kuma kwatanta zargin da jami'ar APC ne yake da shuru-shure wai wanda in yi magana kan ce bai hana mutuwa
wanda bai da aiki sai ya sa kansa wani cikin hali wanda bai kamata ba ya za a yi a cikin Najeriya nan a ci a waye gari wai wani yau a ce ana deporting mutum zuwa yana zuwa yana ya zama ni ban gane irin wannan hayaniyan ba in ba su aiki su je su yi shiru ba su yi shiru sai bayan shekara hudu zo su nemi zaɓe abin da ya kamata su yi kenan
wai sun ce kun ajiye jama'a kofar shiga wato a tolgate inda sun kan cewa ana maida
wannan dukkan can banza da can wofi ne ya za a ajiye mutane a tolgate wannan allegation sai wurin ga maka
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a bar hadamar makami a tsaya kai aiki dan alaya jahar da girma alaya jahar da sauri a bar yin hadamar makami gina kai da sauri a kyala jahar ta girma
a kyala jahar ta girma ko za a gina kai ko za a yi hannu ba
To ma da labarin mu karkare a jihar Ikon Najeriya inda wani dan asalin jihar Katsina ya bayyana irin dama da jihar Ikon ke bawa duk wanda ya cancanta a cikin hirarsu da wakilin mu Babangida Jibrin sakataren harkokin ruwan jihar Lagos Akite Kabiru Ahmed Abdullahi ya bayyana irin damar da shi ya samu a wannan jiha ta Iko.
Wannan abu ne wanda ya auku lokacin da abubuwan da ake tafiyarwa a cikin jihohin nan mun zauna a kungiyance kungiyar ƴan arewa mazauna kurmi mazauna southwest mun zauna mun kudirci cewa duk wani aiki da ake yi a garuruwan da muke mu muna shiga ciki ana damawa da mu in zabi ake yi da mu ake yi in sai ake buwa ake na siyasa da mu ake yin aikin gayya ake yi na gina gari mu ma da mu ake yin shi saboda haka idan aka ci zabe tare da mu muna kuma da ƙwararru a cikin mu akan dauka a ciki mu ma a sanya su cikin makamai daban-daban a jiha a local government akwai local government daban-daban muna da supervisors muna da councillors muna da deputy majority leader na house a cikin jihar Lagos a local government daban-daban kamar a Apapa kenan Apapa Agege Mushi Gasna Ojo da sauransu wannan abu ne wanda yake akwai lokacin da mun samu cikin local government na Lagos muna da cikin local government 37 cikin local government muna da 37 a local government 37 muna da mutane a ciki to kaga wannan abu ne mai kayatarwa kwarai da gaske kuma amfanin sa shine duk wata matsala da ka taso a wannan garin muna da mutanen mu da zamu ci wani je ka wurin abu kaza ya auku da mutane kaza ka je ka sa ido akai kuma a nemi gyara akai so wannan ya agaza mana kwarai da gaske akan yanayin zamantakewan mu a wannan gari ba kuma ma Lagos kawai ba har a Osun muna da special assistant to the governor a jihar Osun muna da mutane a governor's office a makamai daban-daban a jihar Oyoma a jihar Ogunma duk muna da su
to ni irin gudunmawa kuka baya wajen ci gaban siyasar wannan yanki
eh sanin kowa ne cewa a lokacin wannan zabe na baya a jam'iyyar adawa ta jam'iyyar PDP a wannan lokaci ta shigo da karfin tsiya kuma an janye mutan gari an juye tunanin su an ba su kudi akan kada su goye bayan jam'iyyar tamu ta APC to sanin kowa ne cewa a wannan lokaci mu ne muka tsaya muka dage muka tabbatar da cewa wannan jam'iyya ta kai ga cin nasara wanda sanin kowa ne akwai wuraren da idan ka cire ƙuri'un mu daga ciki to wannan zabe dai ba mu ci shi ba so wannan muna tinkaho da irin wannan gudunmawa da muka bayar da kuma yin farin ciki akai kuma a shirye muke mu ci gaba da bada wannan gudunmawa a kowane lokaci
to a wannan zabe da ya gudana akwai wasu al'ummomi na wani yanki na ƙasar nan da suka samu kujeru na ƴan majalisa sabanin al'umma arewa ba ganin kamar akwai gazawa ta nan
a ba gajiyawa bane shi abu irin wannan sai ka fito ai kai takara wannan kaga ya samu ai ya fito yayi takara ne unfortunately ba mu samu mutanen da suka yi irin wannan takara ba amma nan gaba akwai wanda suka nuna sha'awar yin haka kuma ina tabbatar maka da cewa in sun yi takara za su samu cin wannan makamai cikin ikon Allah
to akita ko zaka ga mana tushenka na aka haife ka koko zuwa kai
a ni nan na aka haife ni nan jihar Lagos na aka haife ni a garin Agege kuma anan ne makaranta sannan na tafi jami'ar Ahmad Bello ta Zaria anan ne karatun jami'a na degree na farko bachelor of science in architecture sannan ne master's degree in the same architecture
to
amma fa ban rubuta gida ba ko yaushe ina gida
akwai
zuwa gida da wura ina zuwa Katsina
to akwai alamu zaka koma gida kenan
a koma gida ina ma koma gida ina gida ina Lagos
saboda akwai wayanda ke rike mukami a jihar Lagos kuma su koma jihohin su na asali su nemi wani mukami mun gani a jihar Osun mun gani a jihar Kogi
ni ma na taba yayi dan ita takara a wannan zaben ma da ya tafi na ita takara a jihar Katsina ita takara gwamnati a jihar Katsina
to nan kace aka haife ka na san batun yarbanci ba a magana
an naji yarbanci mun sosai kuwa kwarai da gaske mun kage zuwa ce maka cikin
ka bi ka ga
ka mu ki gogboyi
yawa to ko za ka faɗa mana wannan mukami naka da yarbanci
Emile Lori Ojogbon Ile Omi ni ipinle Eko loni
gwangwa ta ga mana wasu mukamai da ka samu kafin wannan mukami
eh kafin wannan can bayana yi mataimakin karamar hukuma
na
Agege local government a nan jihar Lagos sannan kuma wancan tsohon gwamna Bola Ahmed Tinubu shi kuma yana tsani shugaban hukumar da ke kula da tsare-tsare ta jihar Lagos kuma Governor Fashola shi kuma yana tsani a matsayin SA nasa da kuma General Manager na mai kula da wannan dai hukumar tsare-tsaren saboda haka duk wasu tsare-tsare da aka rikai na jihar Lagos mu ne mukarkayin waɗannan ayyuka kafin yanzu kuma an kowa kulawa da al'amuran ruwa a jihar Lagos.
Hirar wakilinmu Babangida Jibrin da wato sakataren harkokin ruwan jihar Lagos Akite Kabiru Ahmed Abdullahi sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ibo kebodo mi, uja kujasori asom.
To, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 3:25 na Asuba. Sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Ai magana Hamidu daga nan kallon Labuwa. Tarihi girma a region Difa Jamhuriyar Niger. Ina ma a shawara talakawan Najeriya. Gaskiya ku yi ma adalci, ku yi ma addu'a shugabanku Muhammadu Buhari. Gaskiya kun samu shugaba na gari, kun samu shugaba na kwarai. Allah ya kaya mishi kuma Allah ya ci hankuri da jama'a. Amin. Na gode. Mai magana Hamidu daga nan kallon Labuwa guduma Riyadh.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Bukar Kolo daga Tamatu jihar Yobe Nigeria. Ina so fadiraina akan gidajen mai na Tamatu da gidan mai na Mega na Tamatu. Don Allah don Annabi mai girma minista da mutanen committee na DBRS da task force su dau matakin kan wannan kullum mai da ake kawo cikin Tamatu. Ana tabbati na yi zuwa wani state don Allah da wani mutane da minista na petroleum ina roko da muliya ya don Allah da wani arau mataki akan wannan abu mu da matu tamban masamu a location na mai ko a san a location na mai da mutane muna tafa na cikin Yobe state sai har ba ke suke da yawancin mai a wani wayansu gurare don Allah da wani mai girma minista da committee na DBRS na federal su don mataki akan wannan abun. Assalamu alaikum. Ni ne mai magana Alhaji Bukar Kolo daga Damasu.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Litinin wani kwamitin Majalisar Dokokin Ƙasar Brazil ya ba da shawara a fara shirin tsige shugabar ƙasar Dilma Rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa. Kwamitin ya jefa ƙuri'a 38 domin amincewa wannan ƙuduri. Yanzu ya rage turawa majalisar wakilai wannan shawara. Ana buƙatar amincewar kashi 2 daga cikin 3 na wakilan majalisar dattijai kafin a fara wannan shirin. Ƙungiyar Taliban ta ce ta ƙaddamar da hare-haren lokacin bazara da take duk shekara a Afghanistan da ta laƙawa suna Omari Operation. A wata sanarwar da ta aika wa 'yan jarida yau Talata, ƙungiyar ta yi alƙawarin cewa za ta kai manya-manyan hare-hare a kan sansanonin abokan gaba, za ta ƙaddamar da hare-haren ƙunar baƙin wake da kuma kashe kwamandojin abokan gaba a cibiyoyin alƙaryu. A shekara ta 2015, ƙungiyar ta yi wa jami'an tsaron Afghanistan ɓarna sosai domin ta kashe kusan mutane 6,000 ciki har da sojoji da 'yan sanda. Yayin da ta raunana mutane 14,000. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shi ne kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta hamɓarar da gwamnatin marigayen Gaddafi ya cusa ƙasar cikin ruɗami wanda har kwanan gobe an kasa magancewa. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake nazarin nasarori da kuma gazawar gwamnatinsa.
To, madalla masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da Titaya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniya mu na yau Charles Saul Alheri ke muku fata alheri. Ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.